This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Laraba 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Wasu zuri'a guda shida daga Siriya da Iraki sun shiga sahun ko kuma tsarin nan na kungiyar tarayyar Turai na taimakawa 'yan gudun hijira, sun kuma sami mahalli inda za a rarraba su. Haka kuma shugaban kasar Masar da Prime Minister Burtaniya sun yarda da tsaurara matakan tsaro a wajen yawon shakatawan nan na Sharm el-Sheikh. Prime Minister kasar Romania Victor Ponta ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zangar da ta bukaci su yi haka.
Yanzu idan shi ne son zuba jari aka shimfiɗa mar ƙarya ya amfani da wani ya taka ya shigo Najeriya ya zo ya ga abinda aka alƙarwanta masa ba haka yake ba an masa adalci.
Kakakin fadar gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya kenan a lokacin da yake mai da martani ga cece kucen da wasu 'yan jam'iyya a da ta PDP ke yi a kan furucin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. Za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Bayan haka muna ɗauke da rahoto a kan dalilin da suka sa kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe a Najeriya ke soke zaɓuka. Za kuma ku ji rahoto a kan cunkoson shara da bola da jihar Kaduna ke fuskanta yanzu haka sakamakon yajin aiki da ma'aikatan kwasan shara ke yi. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Wasu zuri'a guda shida daga Siriya da Iraki sun samu shiga shirin kungiyar tarayyar Turai na taimakawa 'yan gudun hijira samun mahallai da suke fama da matsalar da suke ta kwararowa daga ƙasashensu. Haka kuma wannan tsari shi ne zai zama ya taimaka musu inda za a kwashe su daga kan iyaka zuwa ƙasashen. An saka iyalan a cikin jirgi a ranar Laraba daga Athens, babban birnin ƙasar Girka, zuwa wani ɗan ƙaramin gari mai arziki da ake kira Lazenberg. Fiye da 'yan gudun hijira 580 ne suka fantsama cikin ƙasar Girka da nufin kutsawa ƙasashen Turai masu arziki. A watan Satumbar bana ne ƙungiyar tarayyar Turan ta amince da jigilar kai 'yan gudun hijirar na kan iyakar tarayyar Turai zuwa ƙasashen da ke da yarwar ba su matsuguni. Iyalan da aka kwasa a ranar Larabar su ne iyalai na farko da aka fara da su a wannan tsari da aka shimfiɗa. Haka kuma a ranar Laraba ta yau ɗin ne jami'an ƙasar Hungary suka amince da karɓar bincike daga ƙasar Austria game da mutuwar 'yan gudun hijirar nan da ake tsammanin an yi safarar su ne su guda 71 da aka danƙare su a cikin wata babbar mota na'urar sanyi har suka mutu. Matsalar mutuwar da ta zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke bayyana hatsarin da ke tattare da safarar bil'adama a duniya, musamman a wannan lokaci da Turai take fama da kwararar bakin haure.
Shugaban ƙasar Masar da Prime Minister Burtaniya sun yarda da tsauraran matakan tsaro a wajen yawon shakatawan nan na Sharm el-Sheikh, wajen da ya zama mafarin inda jirgin yakin Rasha ya fada a yankin Sinai a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Kamar yadda sanarwar ta fito daga ofishin Prime Minister Burtaniya cewa David Cameron da shugaban ƙasar Masar Abdel Fattah el-Sisi sun tattauna ta waya gabanin ziyarar da zai kai birnin London. Sun yarda da tsauraran matakan tsaro a filin jirgin saman da ke wajen shakatawar a Misira. Har yanzu dai ba wasu dalilan da aka bayyana na sanadiyyar hatsarin jirgin da ya halaka mutane 224. Wata na'urar tauraron ɗan adam ɗin sojojin Amurka ta ƙyallaro hasken faɗuwar jirgin da ya faɗa a yankin na Sinai. Hukumomi dai suna kyautata zato an harbi jirgin da makami mai linzami ne kafin ya tarwatse ya fada nesa da tazarar kilomita 9400 a Saharar Sinai. Tuni dai jami'an Masar suka shiga binciken musabbabin faduwar jirgin. Shugaban Masar ya yi watsi da jita-jitar cewa 'yan kungiyar ISIS ne suka harbo shi wannan jirgin kamar yadda ake yadawa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister kasar Romania Victor Ponta ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zanga da ta bukaci su yi haka sakamakon gobarar da aka yi a wurin wani shakatawar dare wanda ta kashe mutane 32 a makon jiya. Mr. Ponta ya bayyana a sanarwar da ya fitar cewa yana fatan hakan zai sauƙaƙa kuma tare da gamsar da su masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin ƙasar inda suka taru a tsakiyar Bucharest. Masu boran sun nuna cewa akwai jami'an gwamnati da dama da aka bawa cin hanci domin ba da izinin yin taro na shagalin a inda bai kamata ba, wajen da yake da cunkoson jama'a kuma mai ƙarancin kulawa. Yan wasan guda 32 ne suka halaka a ranar Juma'a, sannan kuma kusan mutane 200 suka yi mummunar jikkata bayan da aka gama harba wutar murna da ta yi tartsatsi a lokacin wasan, wanda hakan ya faru bayan kuma daga nan wuta ta tashi a jikin rufin ɗakin, inda mutane garin ficewa suka tattake junansu guda 400 suka jikkata a lokaci ɗaya.
Makwanni kaɗan kafin Taiwan ta gudanar da zaben gama gari, shugaban ƙasar Ma Ying-jeou ya bayyana cewa zai yi tattaunawa ta gaba da gaba da shugaban China Xi Jinping a Singapore. Zaman wanda za a yi shi a ranar Asabar mai zuwa zai kasance na farko tsakanin Taiwan da China tun bayan shekarar 1949, wanda hukumomin China suka ce zai kasance mai cike da dimbin tarihi a dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai a Taiwan, tuni ɓangaren 'yan adawa suka fara nuna shakkunsu kan wannan tattaunawar, inda dubban mutane suka fara turawa a Taipei, babban birnin Taiwan. Wasu dai na kira a tsige Mr. Ma daga mukaminsa, suna masu cewa kafin a sake zaben shi, shugaban ya sha alwashin ba zai gana da shugabannin China ba ko kuma su tattauna batun haɗewa. China dai na ikirarin Taiwan wani ɓangare ne na ƙasarta, kuma tana neman ɓangarorin biyu su haɗe. Sai dai mafi yawan al'ummar Taiwan ba sa goyon bayan sake haɗewa da China. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata takaddama ta kaure tsakanin fadar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da wasu 'yan adawa da ke jam'iyyar PDP, dangane da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa Najeriya na fama da talauci a sanadiyar matsalar tattalin arziki da gwamnatinsa ta gada. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Wannan bayani ko shaka babu ya jawo cece-kuce, inda jam'iyyar PDP take ta nuna cewar bai kamata a yi wa ƙasar Najeriya wannan fallasa ba, domin zai iya firgitar da masu ƙoƙarin saka jari a cikin Najeriya. Akan haka ne tuntuɓi wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki, wato Malam Shu'aibu Idris, domin in ji ƙarin bayani akan ko 'yan nan kalaman na shugaba Muhammadu Buhari za su iya kai ga masu saka jari su firgita daga shigowa Najeriya.
Shugaba ko kuma wani jigo a cikin gwamnati wanda yake riƙe da wani mukami, akwai maganganun da ya kamata ya yi, akwai kuma maganganun da koda ya san su bai kamata ya yi su ba. A duk lokacin da aka ce misali ministan kuɗi ko shugaban babban bankin Najeriya ko kuma kankan shi uwa uba shugaban ƙasa ya fito ya ce ƙasa ta talauce ko ba za ta iya biyan albashi ba ko kuma wasu abubuwa, waɗannan bayanai ne masu tsoratarwa, masu razanarwa. Ba dole ba ne shugaba ko kuma cikin waɗannan da nuna su a fama masu riƙe da irin waɗannan mukaman su fito gaba gaɗi su ce kaza ne, duk da gaskiya ce suka faɗa, bai kamata ba lalai bane ya kamata a faɗi dan watakila gaskiya tana buƙatar a sa mata wando ko hadda riga saboda ba dai a yi mata kuskure ma ba dan a faɗi ƙarya a dan yi ta cikin shigifa saboda kada a razana ko a tayar ma mutane da hankali
to amma a waje daya Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari yana yi min tsokacin cewa lalle wannan bayanin da shugaba Muhammadu Buhari yayi gaskiya ne saboda shi mutun ne da aka zabe shi akan gaskiya kuma ba lalle ne a ce yazo ya ga wa duniya ƙarya ba
wato yanzu idan shi ne son zuba jari aka shimfida mar ƙarya yayi amfani da wani ya taka ya shigo Najeriya yazo ya ga abinda aka alƙarwanta masa ba haka yake ba an masa adalci da yake nan abu na biyu kuma shine shi shugaban Muhammadu Buhari Najeriya da suka zabe shi kirari ake masa ana cewa mai gaskiya ko to kuma ya zo office kuma a ce gaskiyar nan da aka san shi da ita ya jingine ta yayi ƙarya kenan ita wannan shin PDP idan sun yi wannan shin fuda ta yaudara dan a samu wata bukata da zai a biya wannan ya rage nasu kuma yanzu ba ga shi jama'a suna gani ba gani Najeriya ga ta baki ne shugaba Buhari zai faɗi baki ne bari ne zai faɗi baki bari ne kasa kuma sai a bi ta a hankali yadda Bahaushe yake cewa in ba ki da gashin wance ba za ki kitsan wance ba sai mu zauna daidai ya inda Allah ya jimu yi kokari mu haɓaka tattalin arziki mu gina in kasa ta azurta tattalin arziki ya bunƙasa ana iya faɗaɗa abubuwan nan ana iya fantamawa a yi amma dai yanzu ba lokacin kasan ba ne abin da yake nuna wa kenan
Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Lauyoyi da 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bisa yadda a wannan karan kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe ke ta sassoke zaɓuka. Wai shin me ya kawo hakan? Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja na da ƙarin bayani.
A 'yan tsakanin nan dai kotunan a sassa daban-daban na Najeriya sai ci gaba suke da sassoke zaɓuɓɓuka kama daga soke zaɓen gwamna Yusuf Wike na jihar Rivers da ma kakakin majalisar dokokin jihar zuwa soke zaɓen sanatoci a jihohin Taraba da Ogun har zuwa na 'yan majalisun tarayya a makwabtan jihohin Yobe da Gombe ya zuwa Nasarawa da ma sauran jihohi da dama. Lauyan tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi bayanin abin da ya janyo haka.
Girman nan da fannin shari'a yake karuwa da shi ya ta'allaka ne ga yawan shari'o'i da ake yi da kuma yawan dokoki da ake yi a ƙasa shine suke bada abin da yake ake amfani da shi a matsayin madubi wanda za a rika waidawa baya domin a rika gani sai a rika bada misali da cewa ai shari'a da ta faru tsakanin wani da wani da abin da aka dogara da shi wajen yanke hukunci kaza to saboda haka tunda sun yi daidai da shari'a irin ta wani da wani saboda haka mu ma muna taron kotun nan muna roko ka duba wannan ka bada hukunci kotun irin wannan
yayin da ake ganin sashin shari'a na taka rawa Muhammadu Bello Arabi wani shahararren matashin dan siyasa a Najeriya ya ce
ba a yabon dan kutubu sai ya shekara 40 ka duba koran rashi da ke gaban kotuna yanzu a Najeriya musamman na zaɓuɓɓukan nan da ya wuce shari'a ne iri daya a jihohi daban-daban amma sai ka karar a wata jiha an yanka hukunci na wata jihar kuma an yi watsi da ita to mu wannan abun yana ba mu mamaki misali wai a ce hukumar EFCC ne ta kama wani jami'i da cin hanci da rashawa amma sai a ce wai kotu ta kyale ta sha toka a idanta wai sai ta ce wai har yanzu waɗannan shaidu da aka kawo ba su isa ba a bar maganan cin hanci da rashawa ka duba maganan card reader din nan da ake magana wasu gurare za ka samu ba card reader ma ba a yi amfani da su ba ma
wani babban abin da ke ji hankalin masu bin diddigin yadda shari'un nan ke kasancewa shine yadda za a iske shari'u iri daya amma hukunci daban-daban washin me ke jawo haka ga wani ƙwararren lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salebawa
mutuna fa mutane ne duk wani dan adam ajizi zai iya yi yana da kansawa kotuna na zaɓe ko duk kowace irin kotu da ka sani za ta iya kuskure akwai kuma wadda kotun kuma da za ta iya ba ma kuskure ba za ta iya ganin gaskiya ta taki gaskiya sai tsarin mulki ya ba da dama ya tsara kotuna a Najeriya suka zama kashi-kashi so kotuna suna da akwai wanda za su yi kuskure akwai wanda ba ma kuskure ba ne ba take gaskiya ne ko kuma kin gaske kamar shi yasa aka ba da dama cewa ka je gaba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaishe da Hassan Maina Kaina Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna, inda masu aikin kwasar shara ke gudanar da yajin aiki, abinda kuma ya haddasa cunkoson shara da bola a wurare daban-daban. Ita kuma gwamnatin jihar ta ce ta yanke shawarar ɗaukar yara daga gundumomi daban-daban daga jihar don aikin kwashe sharar. Ga Lawal Isa Ikara da ƙarin bayani.
Dafta Ya'u Usman shine kwamishinan muhalli na jihar Kaduna, kuma ya ce abin da ya sa ruwa ya tsami tsakaninsu da masu aikin kwashe sharan nan shine sun ce a gyara ne kawai, su kuma suka tafi yajin aiki.
Abin da ya faru shine muna da yan kwangila wanda suke kwashe shara din nan. Kwangila din da muka shiga tsakanin mu da su shine za su yi tare ciyawa, saka gwata, su kwashe gwata din, su je su zubar a yi shara, a kwashe a je a zubar. To sai muka lura cewa ba su yi wannan abubuwa, ba duka bane suke wannan abubuwa. So shine muka rubuta musu letter na warning cewa dukkan su gaba daya su gyara yanda suke yin aikin. Muna ba su wasiƙa, su ma sai suka ba mu wasiƙa cewa za su fara yajin aiki. Kuma da yake gwamnati dole ne ka shirya saboda irin wa'annan abubuwa. Suna fara yajin aiki shine mu kuma muka fara aikin da kanmu. Akwai wasu su a ciki wanda su sun ci a isa ta tantance su ba. So sai muka ci, to kafin dai a gama resolving din wannan rikici, me yasa ma ba za mu amfani da yaran nan ma su rinka share mana kafin a yi resolving issue din da muke da su da su yan kwangila ba? To yanzu abin da muke ciki shine mun riga mun dauki yara guda 100 a kowane ward da ake aikin nan wanda za su mana aikin nan. An riga an dauke su, gobe za musu training, kuma za a raba musu kayayyakin aiki, a ba su ID card da sauransu da haka da kayan da za su aiki.
Sai dai fa sakataren kungiyar masu aikin kwashe sharar a jihar Kaduna, Alhaji Usman Umar Hassan, ya ce samsam su ba mayajin aiki suka tafi ba, kore su dai kawai gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Yana mai cewa dole ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta biya su basu sukan da suke binta.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ba mu takarda na sallaman aiki, ta sallame mu gabaki ɗaya daga aiki. Dama ba yajin aiki muka tafi ba, mun gajiya ne saboda mun yi wata 6 muna bin gwamnatin jihar Kaduna, basu suka na ayyukan da muka yi mata, mun ta kokari a biya mu kudaden mu, har mun zauna da shi mai girma shi gwamna, mun zauna da SA Engineer Investment, mun zauna da commissioner, ba su ɗaya ba su biyu ba akan maganan kudaden mu, saboda su taimaka ba mu ce da lalle sai sun biya mu duka ba, ko ragewa suka yi saboda harkan shara kaman dai yanzu yanda ake gani yanda ake fama da shi, kullun ne sai ka kashe kuɗi.
Amma sun ce an rubuta muku takardar korafi akan yanayin yadda kuke aikin ba yadda aka yarjejeniya bane, me kokon ku ba da amsa kawai sai kuka ce za ku je yajin aiki?
To gaskiya ba ai mana adalci ba, mutun ne da ya maka aiki baka ci yadda shi ba, baka ci yadda shi ba, ya maka aiki wata 5 ya din ya tambaye payment din in shi kawai sai ka dauka takon don warning kace ai kai aiki ma da yake bai gamsa da kai. Muka ce to ba mu aje aiki ba, ba mu yi komai ba, a ce a kore mu, in ba mu aiki an sani. Yanzu ga bololi nan duk ya ishe mutane
tsakanin ku da gwamnati, yanzu akwai wata maslaha ne a ƙasa koko shikenan an rabu?
To su dai ba su neme mu ba, amma dai ka san ba za mu bar kudaden mu ba, kudaden wata 6.
Amma kawai da labarin cewa an dauki sabbin ma'aikatan da za a daga a mazabu da su aikin shara.
Eh, muna da wannan labarin sabbin nan. To muku mu sai muka abin ma ya ba mu dariya, yaran da ake cewa za a kai su makaranta su ne kuma za a dauka a mai da su baban bola, mu ba da yara muke aiki ba.
Ita dai wannan maganar turka-turka tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da masu kwashe shara a jihar Kaduna ta jawo ganin kazanta a wasu yankunan jihar Kaduna, da tuni ma'aikatar muhallin jihar Kaduna ta duka wajen ganin ta kwashe kafin a samu daidaito. Kafin daga bisani rahotanni ke fita cewa an riga an rabu baram-baram tsakanin gwamnatin da su ma'aikatan kwashe sharar. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe da Lawal Isa Ikara, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Himma ba ta garago. Idan masu saurare na biye da mu, filin na tattaunawa ne da wani dalibi, Aminu Isiyaku Abdullahi dan jihar Kano a Najeriya, wanda ke karatun digirin sa na uku a Ingila a halin yanzu. Kuma wannan shine kashi na uku kuma na ƙarshe. A shirin da ya gabata dai, Aminu yana mana bayani ne game da yadda ya ga mallakan abubuwan jin daɗi a ƙasashen Turai, musamman game da mallakan gida. Aminu, ja mu je.
To mu kaga wannan sai ga mutum yayi aiki a Najeriya ya kai shekara da shekaru sai kusan ko ya kusa ritaya ne, sannan ne zai iya samun gidan da za a ce mashi, domin abin da za a biya shi a ciki za ka ringa ci kana sha, to nawa za ka ajiye za ka je ka samu fili ka biya kai takardu, sannan ka fara sayan bulo ruwan da zaki gin ma sai ka siya to sannan komai da komai wannan shekara nawa zai dauki mutum
to amma
gaskiya ba wahala
eh to amma
dan gungun ya tuna wa ni a nan department dina lokacin da ne masa ban sani ba dai ko yanzu
sai ne ka wada mana kwasin da kai wa da kuma wanda kake yanzu
eh ni na karanta geology ne a Zaria Ebiru Zaria kenan shekara 2005 an gama inda ya shafi ilimin kasa da ma'adinai to abin da karanta kenan a Ebiru Zaria to kuma sai na dawo nan nan mai master a engineering geology abin da ya shafi ilimin kasa amma da yadda za a iya yin amfani da kasa wajen sarrafa ta wurin yin gine-gine a kanta da kuma yadda za a iya yin amfani da misali wato kamar a ce tono na ma'adinai a cikin kasa din yadda kasa za ta zauna to sannan kuma ta bada damar da za a iya tono ma'adinai misali wurin mining ko wurin da za a iya kwakula kasa din a yi titin jirgi na cikin gagashin kasa wannan tunneling kenan da kuma yadda za a iya yin gini a kan kasa ginin ya zauna da kuma yadda dai za a iya dai bige kasa ba tare da ko ta ya fito ko wani abu da shauransu ba to yanzu kuma digiri na uku ina yi ne akan abin da ya shafi wato dai kamar abin da ya shafi man fetur to amma ba wai directly yadda ake tono man ba amma dai ilimin yanayin kasa din wanda ya shafi man fetur
man fetur shamin in ya dawo in da kasan da za a iya samun man fetur zai iya ganewa
eh to in Allah da zai yake abin da zai makaranta din kenan amma ya bai shafe shi sosai sosai gaskiya
to wace shawara zaka bai wa masu tunanin zuwa kasashen turai Angela America kasashen turai ne domin yin irin wannan abin da kake
eh shawara shine in sun zo ai akwai dama da mutum zai iya samu yayi irin wannan karatun domin suna da kayan aiki suna da malamai da kuma kwarewa da shawara in mutum yanzu ya haƙuri in Allah da mutum zai iya samu nasara
ko ba yaji aiki
a ba yaji aiki ba magana yaji aiki magana ma da nake son ga maka din da abin nake cewa a nan department dina
eh
wanda mota hawarsa a nan department din wato ta fata kowa kyau shine security department din
mai gadi
security fa mai gadi motar shi ta fata kowa kyau a department din ta fata HO din kyau ta fata shawaran malaman kyau dan shi kansa HO din ma yake yake hawa
to ko kina
dubi professor ne
ko kina dubi yadda suke cewa komai zaka sayi nan kasashen turai bashi ne komai kake so bashi ne amma zaka samu fa indai kana da aiki kamar yadda kace amma bashi
to amma kuma wani abin da zaka duba sai gani to a zaka ce ga professor shi ne HOD amma kuma keke ke hawa yanzu daga gida yanzu office sauran lecturers din biyancin su ko su zuwa kasa ko kuma su hauke ba wai ba su da wata kila mota bane a gida ba lalle ne a ci mota amma dai zai wuya ka gansu a mota
to amma me yasa kake jin haka
eh to ai ba sai lalle ka mallaki mota ba ai ba ka buƙatar mota sosai dan da abin da kake so mota ta maka in ka kira ta sai za ta maka a lokacin da kake so to kaga ba sai lalle ka mallaki motar ba in ma ka mallaki motar za ta zama maka ma nauyi ne domin duk inda zaka je kai parking din ta kana nan kana tunani lokacin parking ya wuce sai ka je ka biya kuɗi in ba haka ba za a je a sa maka tara ko wani abu to ko dan wannan dalilin shi yasa su kansu ma gwamnatocin suke ba sa ma nuna cewa ya kamata kowa da kowa ya sayi mota to kaga ni ka an zo an rage busulu a cikin gari an rage kuma wa'annan abubuwan da ke jawo mamman yanayi da su pollution da shauransu a cikin gari musamman gaskiya wannan din ya dan ba ni mamaki da sha'awa muka kaga yanzu a can a gidan Najeriya yanzu misali in aka ga babban mutum ma yana tafiya a ƙasa sai ka ana ce lafiya malam wani ina mota hakan bai kaza ga ana yi wai lafiya wai an ganka kana tafiya a ƙasa
sai an tambaye ka motan ka baka a tambayi iyalanka
sai an fara tambaye ka wani ina mota ko wani ɗauka to yanzu ba ka da motar ne ko an sace maka motar ne ko lafiya dai ko ta lalace ne su ka nan wurin ba wani ba magana mutane ne su ne su ne sun ma fi sha'awar ka yasa gidan ka kan ki a shi yasa yanzu a nan kasan kafin ka ji an ce an sace mota ɗaya to ko in Allah da sai an sace keke ya fi su goma
keken nan dai
keke an fi ɗauke keke an fi sace keke a nan akan mota
to waya amma batun aikata ayyukan a sha nan yake ne fashi da makami da makamantansu
a ba maganar fashi da makami a nan ba da ran da zaka yi a nan ko wani lungu da zaka shiga wani tare ka anan ya ma fashi gaskiya ba dan ka san da yake suna da irin wannan kimarori da suke sa ko ina kuma dai akwai security kuma magana da muka yi da kai dazu rayuwa nan ba ta da wahala kayan mura rayuwa ba wahala zaka samu to me dai sami wani dalili ne zai sa mutum mai ci bari tunani mai zai fashi
kuma kila ba a rike yawan rike kuɗi nan
ba a rike kuɗi idan in kina lokacin da muka zo an ba mu kuɗi a Najeriya za ka gani in mun je kanti in muka cira 50 wannan muka kai ta kanti to kafin a shi 50 din nan sai ka gani sai yaron mai kantin ya danna ta karrawa sai wani babban shi yazo ya duba masa cewa wannan kudin mai kyau ne ko wani abu kuma ya dauko wani miro haka ya yi rubutu akai ba rubutun da zai fito gurin kaman wani abin da zai nuna cewa dai mai kyau ce ba sa kashe ta ba sa rike kudi su komai da tactics ke
to ka kwan tsale kama mai za a sa hannunka kenan
to in ba an tsale kito kike ko sai dai ko waya ko wani abin da ke hannunka to ka gani zai ya kuma inda za a maka wannan abin ya zama cewa babu kyamarar da za ta iya rikodin abin da aka yi ma ko a daidai wajen ko kuma a gaba ko baya so daga bayan ka je kai rufo za ka yi caga wajen to za a iya zuwa a ji a tresun a ceto duk wanda ya maka wannan abin ga layin da ya biyo ko wani abu za a ga an zo ana neman sa kuma.
To kenan yan sanda za su kawo wanka mutum su shishirge shi na wurin yadda ake yi na Najeriya.
Ba ai ko ne dalilin da za ta ana yin dai ba wai bindiga ka rike ba ko rike su da mallan ka san mun ka san gile ba sai bindigogi wata ila sai bai kuka amma dalilin da za ka zai ya ga dan sanda wai ya zo ba laifin da ka ba wani abin nan kawai ya za ta maka da duka ko na bu sai dai ya zo a hankali ya kama kai ya samu an kwadin ya tafi da kai a cikin mota cikin girmamawa.
To masu aure nan kuma ka kawo karshen wannan hirar da Aminu Isyaku Abdullahi sai wani satin kuma a ji mu da wani bakon amma din bakon namu da injiniyan da ya sa mu na shirin a faifai Kalib Gettacho naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Kuma da Allah sa'umma na farko ya fito ne daga Muhammad Dambam da Salihu Isafana da Hawwa Musafana inda suke cewa shakka babu sojojin Najeriya sun cancanci yabo gani yadda suke farautar ƴan Boko Haram lungu-lungu a duk inda suke. A ƙarshe muna fatan alheri ga sojojin mu na Najeriya. Shi kuma Isa Mekati gishuwa cewa yayi salamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Borno da su taimaka wa mutanen da aka kwato garuruwan su daga hannun Boko Haram musamman irin su Goza da sauransu gani irin mawuyacin halin da suke ciki. Sai kuma sakon Yahuda Sahabi dan Dida Kamba da madassar Muhammad Tafawa Balewa wanda suka ce ya kamata majalisar dinkin duniya ta tashi tsaye wajen magance cin zarafin ƴan jarida da ake a kasashen duniya gani yadda suke fuskantar kalubale kamar yadda ya faru kwanakin nan da ɗan jarida a Kano. Assalamu alaikum VOA Hausa. Samun shugaba da adalci shike kawo zaman lafiya a ƙasa. Sako daga Safara'u Haƙila zamani almajira malam fashi. Sai kuma sakon Abdullahi Muhammad Mai Yama wanda ce ina kira ga ƴan adawa a ƙasar Sudan da cewa ya kamata su sasanta da gwamnati domin ciyar da kasar gaba ba tare da musgunawa juna ba. VOA Hausa don Allah ku bani dama in mika sakon taya murna ga al'ummar Ilaife da ma jihar Osun baki daya bisa samun sabon sarki da suka yi wato Oni Ife. Allah ya taya shi riko ya sa ya gaji marigayi tsohon sarki wajen hada kan al'ummar jihar Osun gabaki daya. Sako daga Isu Indela Faki wanda ke zaune a garejin Olade dake karamar hukumar Ife South jihar Osun. Da karshe sai sakon Malam Ango malamin makaranta da Sani Mai Lange-lange Yauri wanda suka ce muna kira ga gwamnati da sauran kungiyoyin irin su NEMA da masu hannu da shuni da su kaima ƴan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da muhallinsu domin suna cikin wani mawuyacin hali.
Kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
A yau Laraba ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya nuna buƙatar a tantance ɓangarorin da za su shiga tattaunawar samar da maslaha kan rikicin Siriya da kuma ɓangaren da za su riƙa kallo a matsayin ‘yan tawaye. Lavrov ya furta waɗannan kalamai ne a yayin wani taron manema labarai inda aka yi a Moscow wanda wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya Staffan de Mistura ya yi domin ganawa kan yadda za a shawo kan rikicin na Siriya a siyasance. Rikicin na Siriya da ya halaka akalla mutane 240,000 tun da ya ɓarke a shekarar 2011. A baya ofishin shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce sun ce duka shugabannin na Turkiya Recep Tayyip Erdogan da tawagarsa sun yi magana ta wayar tarho na dukkanin ɓangarorin a shirye suke su tattauna da juna.
A nan kuma za mu dasa aya ashirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan kuna ganin cewa maganar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi za ta ƙara ƙarfafa masu saka hannun jari koko za ta tsorata su. Kafin mu rufe shirin namu, ga taya murnar samun ƙaruwar ɗiyama ce a gidan Malam Magaji Tambaya Malamfashi da matarsa Samira, wanda kuma za a yi suna ranar Lahadi in Allah ya kai mu. Allah ya raya ta amin. Ga kuma gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Last Corporal Bashir Dauda Malamfashi ga iyalansa da 'yan uwa da sauran abokan arziki. Allah ya ji kansa, amen. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.